والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikon sa da huwa ce wa sarayon mu ta isa wannan rana ta litinin yau 26 ko ga watan jumada athaniya shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun saki haduwa wannan majalisi na masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambai cikin garin Azra jihar Bauchi darasin da muke a wannan littafi na al-adabul mufrad da imamul muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka za mu tashi wani babi yace babun ash-shu'umu fil farasi tunda a baya mun ji an kokkore shu'umci abin da ya shafi shu'umci da abin da ya shafi tiyara da makamantansu to nan sai aka ce ash-shu'umu fil faras shu'umci a cikin wato doki shin shi doki akwai shu'umci tattare da shi shi zai iya zamantowa shu'umin abu kenan anan shu'umci ba yana nufin canfi ba zamu ji dai karin bayani insha Allah qala hadathana isma'ilu qala hadathani malikun عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وأن حديث عن ساموشي توجه إسماعيل يكيشي ومالك ابن أنس يباش الأبار يشيكم ياجيو دقا وجه محمد ابن شهاب يشيكم ياجيو دقا ƴaƴan Abdullahi ibn Umar guda biyu da Hamza da kuma Salim dukkansu daga wajen babansu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ash-shu'umu fid dari wal mar'ati wal faras shi shu'umci kawai ana samun sa ne wato dangane da gida ko kuma mace ko kuma doki to wannan ruwaya ce shadda kamar yadda Sheikh Albani ya ambata amma ga wata ruwaya ingantacciya mai kama da ita qala hadathana isma'il qala hadathani malikun an abi hazim ibn dinar an sahal ibn sa'ad anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala kaga isnadin ne ya canza daga dai isma'il din ne daga wajen malik maimakon muhammad ibn shahabin da Hamza da Salim ibn Umar to sai canja wato tafarki shi wannan sai yazo daga wajen Abu Hazim ibn Dinar shi kuma daga Sahal ibn Sa'ad yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace in kana shu'umu fi shay'in kaga nan sai kawo shi da sharadi in har shu'umci zai kasance a cikin wani abu a ce abun shu'umi ne to yace fa fil mar'ati to shu'umci sai dai a same shi a wajen mace wal farasi ko doki abin hawa kenan wal maskani da kuma gida wajen zama to me ake nufi da shu'umcin su ana ma'ana asalin shi at-tiyara ai shu'umci ne ko ko ba shu'umci ba ne at-tiyara shu'umci ne ko ba shu'umci ba shu'umci ne an shu'umantar da wani abu sai aka canfa shi sai ake ga cewa kaza zai iya faruwa a dalilin kaza haka ne ko ko kaza ya faru ta hanyar sa, to ai shine shu'umci. To shine anan yace in har za a samu shu'umci, to a cikin abu guda uku ne da ya lissafa anan, yace almar'a wal faras, yace wal maskan. Sai a same shi dangane da mace ko doki abin hawa kenan ko kuma gida kenan. Su waɗannan ya halatta za a iya canfa su, kuma idan aka canfa su canfin zai yi tasiri, ba haka ake nufi ba. Wato an kawo asali ne, duk lokacin da mutum ya yi shu'umci, asalin attiyara wanda mu muke fassara shi a matsayin canfi, ko ai mun faɗi asalinsa, menene asalinsa, ta ina suka samo shi, ta tsuntsaye, me suke wa tsuntsayen? Sai a tashe su, ko a daka musu tsawa sassafe duku-duku, in suka yi dama sai a ce me, akwai sa'a, in suka yi hagu sai a ce ba sa'a, haka ne ko? Sai a fasa. To kuma sai kaga Allah ya jarabe su, ayyan tsammani kake yi in har suka yi hagu, ai suka yi dama, to ai ba shi umci a ciki, haka ne ko? Ba shi umci. Amma in suka yi hagu, nan ne shi umcin yake, abu mummuna zai faru. Don haka tafiyar ba sa'a, kasuwar ba sa'a, abinda za a yi ba sa'a, don haka sai a fasa, ko? Kuma ta iya yiwuwa idan har suka yi hagun ɗin, mutum yanzu ya ɗan fara cewa akwai wani abu da zai samu a gaba marar daɗi in har ya aikata. Kuma idan ya bi ɗin, ta iya yiwuwa in wani abu mummuna ya faru, ina zai nasabta shi? Zai nasabta shi zuwa ga wancan batun tsuntsayen da suke hagun ɗin ne, ko? Haka ne ko? An fahimci wannan? To nan da aka nasabta zuwa ga mace da doki da kuma wajen zama, abubuwa ne guda uku wanda kullum mutum yana ta'ammuli da su. In har za a iya samun shu'umci, to dangane da mace ne. Idan har mutum ya shu'umtar da ita, wannan matar ba zai taɓa jin daɗin zama da ita ba, to kuma ba zai ga abin da yake so ba. Mun gane? Idan kuma ya canfa dokinsa, ko ya tsammaci cewa kai dokin nan nasa ba zai ga abin da yake so game da shi ba, to dokin kuma sai ya kuntata masa. Haka nan wajen zama. Wani bayani kuma daban da malamai suka yi, wasu sun ce a zahirinsa ake nufi, amma wasu kuma sun agwala shi kamar yadda na yi bayani. Misali da aka ce fafil mar'a, dangane da mace, menene shu'umcin mace? Su ukhuluqiha, ta muna na ɗabi'a kenan. Idan har mace tana muna na ɗabi'a, mutum zai yi tsammanin zai ji daɗin zama da ita? To kaga in yana zaune da ita kullum, kuma zai dinga ga munin ɗabi'an tare da ita. Mun gane alaƙar? Sai ya zama tamkar shu'umci, amma ba shu'umcin bane asliyan. Mun gane bayanin? Yadda in an shu'umtar da abu za a ga abin da ba a so, to mace ma in tana muna na ɗabi'a, kullum za a riƙa ga abin da ba a so tare da ita. Nan da aka ce wal farasi, shi kuma ana nufi an ya kuna katufa, wato ya zamanto mai noƙewa, ko mai tutsu, ko mai gardama. Doki in ya zamanto mai gardama, haka ne ɗabi'arsa. Me shi yana zama da dokin? Duk doki idan ya zamanto ɗabi'arsa ta munana, me shi baya zama da shi? Sai yadda shi yake yi, sai ya samu lafiyayye wanda zai iya masa tarbiyya, ya zauna da shi lafiya. To amma ma dama ya zamanto mai gardama, to sai ka ga ba za a ga abin da ake so tare da shi ba, shine shu'umcin nasa. Kamar yadda gida kuma almaskan, shi kuma ya zamanto ƙuntatacce, gida ne matsatsen gida, kullum mutum baya jin daɗi idan gidansa matsatse ne, musamman lokacin zafi, ko yana neman inda zai huta, sai ya fito zafi ya dame shi a ɗaki, sai ya ga duk yara sun shimfiɗa taburmansu, sun yi bacci a barandar, ya rasa ina zai yi, ya je waje kuma yana tsoro, ko? To kaga shu'umci kenan, shine abin da ake nufi da shu'umci. Shi ya saka cikin wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi, kuma ta'allake da shi algida, wasu malamai sun ta'allaka bayan biquddar da kuma ajjaru su, makwabci wanda yake ba na kirki ba. Shi ya saka cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya separating ɗinsu, wato sai ambata ya ce rabautuwa yana cikin wasu abubuwa guda hudu. Akwai abubuwa guda hudu waɗanda akwai rabo a cikinsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci ya ce mata ta ƙwarai, akwai rabo a cikinta, almar'atu saliha. Sannan kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ambaci wato gida wanda yake lwatacce, almaskanul wasi', kuma sai ambaci na uku ya ambaci abin hawa wanda yake mai kyau, almarkabul hani. Sannan sai ambaci na hudunsu shine ce waljaru salih, makwabci na ƙwarai, makwabci na kirki. Annabi ya ce waɗannan abubuwa guda hudu, arba'un minas sa'ada, waɗannan abubuwa guda hudu suna cikin rabo na duniya. Duk wanda ya samu waɗannan to ya samu rabo na duniya. Yana da mata ta ƙwarai, yana da gida yalwatacce, yana da abin hawa mai kyau, kuma yana da makwabci na kirki. To ai kaga an akkasa waɗannan da aka ce fa fil mar'ati wal faras wal maskan, kaga ya hada da aljar da kuma kasancewar gidan, imma wasi' am dayyiq, haka ne ko? Kaga shi ya dauki wato harce guda biyu kenan. To akkasa wasu kuma yace wa albar wa arba'un min ash-shaqawa, abubuwa guda hudu kuma suna daga cikin rashin rabo na duniya in suka taru wa mutum. Shine annabi ya ambata ya ce almar'atu su, mutum haɗe da muguwar mata. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waljaru su, a tartibin jar a can shi ne ya zo a ƙarshe, amma a nan sai ka haɗa, saboda abu guda biyu nan suna da munasaba, tunda duk wanda kake tare da su ne a kullum, matarka kana tare da ita, haka ne ko? Mutum yana tare da matarsa, sannan kuma yana tare da makwabcinsa, haka ne? To kaga idan har waɗannan guda biyu suka zama ba nagari ba, to gidan ba zai masa daɗi ba. Gidan ba zai masa daɗi ba. Sannan sai aka ambata aka ce wal markabus sayyi, da abin hawa wanda yake yawwa. Sai aka jera na ukunsu shine aka ce waddaru dayyiq, almar'atu su waljaru su waddaru dayyiq wal markabus su. To idan waɗannan hudu suka taru, ai kaga kuma kunci ya taru ga mutum ko? Mata ba ta gari ba, gida ƙuntatacce, makwabci mugu, abin hawa ba mai kyau ba. To sai mutum ya rasa yadda zai sa kansa, sai ya rasa yadda zai sa kansa. Gida ba daɗi, in ya fito gindin bishiya ba daɗi, ya hau abin hawansa ya carke a hanya, gidan dama ƙuntatacce, dukkansu da yara suke haɗe. To kaga idan aka duba wannan hadithin, in aka auna shi da nan da aka ce in kana shu'umu fi shay'in fa fil mar'a wal faras wal maskan, ba wai ana nufin cewa akwai canfi tare da su bane, balle ya ce an samu dalili ya ce mata mai faras sawu ne. To ana nufi shu'umcin nasu shine ta wannan janibi, shu'umcin mace ta zamanto ba almar'atu saliha ba. Ai annabi ya siffanta, ya kawo siffofi na almar'atu saliha ko? Yace ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu saliha, sai waɗannan siffofi in nazara ilaiha sarwatu, yace duniyar gaba ɗayanta ɗan jin daɗin cikinta babu wanda ya kai mutum ya samu mata ta gani, in ya kalle ta zai ji daɗi, saboda baya ganin abinda bai so tare da ita, ba zai ga ko ƙazanta ko abin nan gatsine ko murguɗa baki ko waɗansu dai abubuwa wanda shi baya so, ba zai gani ba. Sannan na biyu, in nazara ilaiha sarwatu wa in amaraha ata'atu, in ya mata umarni za ta biyayya, wa in ghaba anha, in kuma baya nan tare da ita, hafizatu fi nafsiha wa malihi, za ta tsare mutuncinsa kuma za ta kiyaye masa dukiyarsa. To ai kaga almar'atu salihah kenan. To in aka akkasa ta zama to mar'atu su, to shine shu'umcin nata. Kamar yadda idan mutum yana da abin hawa mai daɗi, ai kaga an ce albar'un arba'un minas sa'ada, sai aka ambata aka ce hadda almarkabul hani, a ce abin hawanka baya maka matsala, daɗi kenan. amma aka ce dokin ka gardamamme ne tunda su da doki ne ake hawa da shi ko to yanzu a ce motar ka kullun sai ka je garage ai ba za ka ji dadin ta ba mashin ɗinka sai ka kashe masa kaza kuma sai ka ga bai daidaita ba to wannan shine abin da ake nufi nayi wannan dogon bayani domin kar ai mummunan fahimta a hadisi ba ana nufin an ta'allaka canfi ga waɗannan abubuwa guda uku bane balle a ce an samu halaccin sa inda shu'umcin nasu yake shine waɗannan siffofi da aka ambata Allah ya dace da mu قال حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا إكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها أو دعوها وهي ذميمة قال أبو عبد الله في إسناده نظر أما حديثي نوان ديكي حسن أبو داود ما يروي توشي تكين سنة ننسى كما أشيقنا تسرن الباني تكين سلسلة صحيحة أتي حديثي نوان ديكي حسن والله أعلم أنسى موشي رقا عبيد الله ga nan dai isnadin nasa ya tafi zuwa ga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda kala yake cewa qala rajulun wani mutum ne yace ya rasulullah ya manzan Allah inna kunna fi darin kathura adaduna mu da mun kasance a wani gida yawan mu yana karuwa ba yana nufin yawan su mutanen ba wala allakum yana nufin yawan nasu su karan kansu yana karuwa ma'ana suna ta hayayyafa wa kathrat fiha amwaluna kuma dukiyar mu ma tana karuwa wasu can kathrat fiha adaduna wasu sai suka fassara shi a matsayin dabbobin su ne suke karuwa su suna karuwa ana samun karuwa sai haifuwa ake ta yi tunda mun ambaci cewa su a bi'a na larabawa sukan yi zama shigen zama irin na rigage irin na fulani ko haula gaba ɗaya sai ce intiƙali daga waje ta zauna a can da dabbobin su gaba ɗayan su to dukiyar su suna ƙaruwa a gidan su na da kuma dukiyar su ma tana ƙaruwa fatahawwalna ila darin ukhra sai muka tashi muka juya muka koma wani gidan daban ma'ana sun intiƙali daga inda da suke yanzu sai suka canja matsuguni suka koma wani waje to tunda suka koma can fa qalla fiha adaduna sai adadin mu yana raguwa wala alla ana samu mace mace a cikin su ko kuma ga fasarar da aka ce dabbobin nan suna mutuwa wa qallat fina amwaluna fiha amwaluna dukiyar mu ma sai tana kadan sai ana samun abin nan shortfall cikin kasuwancin mu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمن زن الله صلى الله عليه وسلم يتي مسو ردها كميدا ككوما جدن كندا أو دعوها واتو كميدا ونن جدن ككوما دا ندا كوكوما ياتي ونن مرواي نيشكا كو ياتي دعوها كبر ونن جدن وهي ذميمة منين ذميمة azam wa shine zargi ko to abin nan yana nufi wato shi'umtacciya ne shi'umtacciya ne to kaga wannan shi ma sai mu hararo bayanin da aka yi a baya ba ana nufi cewa an canfa gida bane a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu bayani ne dan ya kare musu imani duk lokacin da mutum ya faɗi wannan statement din to akwai abin da ya darsu a ransa haka ne ko da kaza ne muna cikin walwala amma tunda muka yi kaza kuma yanzu sai muke ta samun sabani abin yana ta faduwa bai faɗi wannan magana ba sai da wani abu ya darsu a ransa haka ne yanzu ya jingina kenan wala Allah wannan abin da yake faruwa na mace mace na dabbobin mu da kuma dukiyar mu da take yin ƙasa a dalilin kazan nan ne kaga an koma canfi kenan ko to shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya tsere musu imanin su shine ya ce musu ku bar wannan gidan, ku koma gidanku na da. Yanzu in sai ku koma gidansu na da, ta iya yiwa kome kuma yanzu idan ya same su a can ai imanin su ya kubuta. To haka ne Ibn al-Athir ya fassara a cikin An-Nihaya, wato abinda ya ambata ya ce ai utruku ha bit tahawuli an ha hala kauni ha zamima, ku rabu da wannan gidan kar ku koma kansa yayin da ya zanda wannan sifa. Sai Ibn al-Athir ya ce li anna hawaha ghairu muwafiqin lakum, kun ga ya samar da fassara mai ma'ana, wala alla yanayin gidan ne bai dace da ku ba. Hawa ma'ana atmosphere, ya za fassara shi da Hausa yanayi ko, watakila yanayin gidan ne, atmosphere ne na wannan environment din bai dace da ku ba. Lokacin da mutanen Madina, abin nan mutanen Makka al-Muhajirun suka taso daga Makka suka dawo Madina sun sha wahala. Atmosphere din na Makka ya bambanta da na Madina, suka dinga zazzabi mai ƙarfi wanda wasunsu suka dinga mutuwa saboda yanayin da yake na Madina ba irin yanayin su bane. So kaga yanzu wannan mutuwar da suka dinga yi a nan ne, kamar misali Walid ya rasu da wasu da dama daga cikin sahabbai, Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira dan uwan Khalid ibn al-Walid a wannan waƙi'a an yi rasu da wasu da dama daga cikin sahabbai. Uthman ibn Maz'un shine awwalu man dufina fil Baqi', ana dawowa daga zuwa Madina ba a dade ba, yan watanni ne sai kama zazzabi mai tsanani. Dan uwan Annabi ne da suka sha nono daya, shine farko wanda aka bisne a Baqi'a. To kaga yanayi ne bai dace da su ba, kafin su samu su adapting jikinsu ya saba, to sai zamanto wannan abin na jinya kuma mutanen Madina ba sa yi, su ne suke jinyar kuma har yake sabbaba musu ajali. To kaga irin wannan yayi daidai da wannan ko bai yi ba? To kaga ashe da wani zai ce ya irin wannan kenan ya ta'allaka abin da wannan ya canfa yanzu Madina kenan. To shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya tsare musu imani sai ya ce ku bar shi. Wannan shine fassarar da Ibn al-Athir yayi. Al-Khattabi ya faɗa a cikin Mu'alimus Sunan, Sharhi Sunan Abi Dawud, abinda ya nassanta ya ce kad yuhtamalu an yakuna innama amarahum bi tahawuli anha ibtalan lima waqa'a fi nufusihim min anna al-makruha innama asabahum bi sababi as-sukna fiha. Watakila Annabi sallallahu alaihi wasallama za a iya daukan ma'anar cewa ya ce ku bar wajen ne domin ya rushe musu abinda ya darsu a cikin zukatansu, cewa abinda ba sa son nan ya same su ne saboda zaman da suka yi a wannan sabon matsugunin. Don haka fa idza tahawwalu anha inqata'at maddatu dhalika alwahmi, in ku har suka bar wannan wajen sai koma wani waje daban. To kage yanzu wannan mummunan tunanin da ya darsu a ransu yanzu an katsin shi, ko ba ya fahimci jawabin ba? Wazala anhum ma khatarahum min ash-shubha, yan wannan shubhar da ta tarsu a cikin ransu yanzu ta zanta ka. To wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni ya ce ku bar wannan waje. Wannan ba yana takririn cewa akwai shu'umci da ake jinginawa na wasu abubuwa da za su iya faruwa a dalilin zama ba, in har irin haka ya faru to sai ya zamanto sababinsa watakila wani abu ne wanda yake hassi bayyananne. Kamar yanzu kai idan ka tashi ka tafi ƙasar Turai da ake yin snow, sai yanayinka ya canza. Kamar yanzu kai da baka taɓa shiga jirgin ruwa ba, in ka shiga jirgin ruwa aka ce za a keta cikin teku da kai, ba wai kwale-kwalen ke ne, babban jirgin ruwa a keta ocean da kai, akwai abin da suke ce shi seasickness. Dole sai kayi, sai kayi ne kawai, in the first time ne da ka shiga sai kayi shi, sai kayi wannan zazzabin kuma ba zazzabi ba ne. Ka dinga harasuwa duk abin da ka cika ta harasuwa saboda baka saba da yanayin atmosphere na kan teku ba. Akwai hamami, ba iskar da ka saba shaka ne irin taka ba. So kaga akwai irin wannan canje-canjen. To shine Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi Al-Khattabi ya faɗa yake nusar da su dan su gane ba wai shu'umci ne na asalin wajen yake ta'allake da shi ba, a'a ta iya yiwuwa wannan atmosphere din ce. Shi yasa aka ce su intikali daga nan su koma wani waje, wallahu ta'ala a'lam. to wannan shine abin da aka yi ta jeron to mana dai dangane da abin da ya shafi shu'umci jamfi da makamantansu. Wani babi na gaba yace babun al-utas, babin da zai magana akan al-utas. Ma huwa al-utas? Atishawa ko? قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا أعطى فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليردها ما استطاع فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. إسناد الحديث ياتي بزوا أبو هريرة لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس الله ينسى أتشاوى تمين أكن التلو أتشاوى إن ذاكي كي أبركك إن هر مسالي وسنة كان قد ذاكي تلوثي نا أبنا سيكا ساموانا هنكتشي كسا كون تيشو كوكت وكي كسا ريجركا sai ki atishan wa ciki ba shikenan ba zo na lafiya. Inna Allah yuhibbul utas, Allah yana son atishawa. Wa yakrahu at-tafa'uf, kuma Allah baya son hamma. Atishawa, hamma, wannan wasu abubuwa ne wanda suke zuwa ko a cikin yanayi, baka san ta yaya suke zuwa ba, kawai sai dai ka ji kai atishawa ko kai hamma, to Allah baya son hamma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza atasa, idan ɗayan ku yayi atishawa, fa hamidallahi, sai gode wa Allah, yace alhamdulillah, fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, haƙƙi ne akan kowane musulmi da ya ji ya gaida shi. Shi ba wai kamar sallama bane, fardu kifaya. Idan wani mutum ya zo ya ce assalamu alaikum a jama'a da yawa, sai ɗaya ce wa alaikumus salam, ya ɗauke wa sauran ko? To ita atishawa, idan mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah, to fa haƙƙi ne akan kowane musulmi in dai ka ji hamdalarsa ka gaishe shi. In ya yi atishawa bai yi hamdala ba, rabu da shi, bai gode ma Allah ni'imar da Allah ya masa ba, ba za ka gaishe shi ka masa addu'a ba. Ai addu'a ce ko? Ka ce masa yarhamukallah, duda bai zo a nan cikin hadithin ba. Wa amma at-tafa'ub, amma ita hamma, fa inna ma huwa min ash-shaytan, ita daga shaytan take. Falyaruddahu mastata'a, mutum ya haɗe ta iya yadda zai iya, ita ba a so ka yi ta. In har kana da ikon da zaka hana kanka yin hamma, hana, haɗe ta. Fa idza qala ha, menene ha? Ma'ana annabi yana ambata idan mutum ya wage baki kawai yana hamma. Ka san wasu suna sai ka ga mutum daga can ya wage baki, to irin wannan yanayi mutum ya wage baki yana hamma, bahika minhu shaitan, shaitan yakan masa dariya, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko gudun ma kada wani abu ya shiga bakinka, ai ka yi ka tare ko? To abinda shari'a take so, in har hamma ta zama dole, to mutum sai ya tare ta ko? To idan mutum yayi atishawa, misali yanzu a cikin sallah, yana cikin sallah sai atishawa, nan zai ce alhamdulillah ko ba zai faɗa ba? Idan ya ce alhamdulillah, wani zai gaishe shi ko ba zai gaishe shi ba? In ka ji ya ce alhamdulillah, ai an ce fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, idan ya hace alhamdulillah, zaka ce masa yarhamukallah ko ba zaka faɗa ba? To idan mutum ya atishawa yana cikin sallah, ba zai ce alhamdulillah ba. Kun gane ko? Saboda ita sallah an yi taqyidin ababen da zaka faɗa a cikin ta, ba amince maka komai ka yi ba, ko sallama aka maka, ai kaga an ce wajibi qur'ani ma ya faɗa ko? وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أما كان cikin sallah wani yazo ce assalamu alaikum, bazaka ce wa alaikum assalam ba, rabuwa da shi zaka yi, duda wajibcin da aka fada. Allahumma illa idan ka ida sallah sai ka ce wa alaikumus salam ko da bayana yanzu ka aje wajibcin amma a lokacin da kake cikin sallah sai ka daga masa hannu haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da bukhari ya kawo kai ka daga mutum hannu ya fahimci cewa sallah kake in ka yi da sallah sai ka amsa masa to ita ma atishawa idan kai ta kanci asna as-sala to ba za ka ce alhamdulillah ba Allah bashi idan ka yi da sallah kuma sai ka godiya ga ubangiji ga wannan atishawan da kai nan ne kuma idan wani ya ji ka to sai ya maka gaisuwa ba a so mutum ya wage bakin sa yana hamba yadda zaka fahimci hamma daga shaydan take akwai wani mysterious abu ne game da hamma ni har yanzu ban gane ba san wanda ya mun bayani akan ta ba in mutum ya wage baki yana hamma in dai bai rufe ba in Allah yadda zaka hango kai ko ya rufe wani lokaci sai ka hango wani shi ma a can yana yi na ba ku assignment duk lokacin da kaga wani yana hamma ka dinga waiwayawa kaga shi kadai yake ko ku a tsakani akwai wani da yake yi ne na kasa fahimtar wannan abu ha to ka gani wai yace ba ma sallah kenan Allah sallah ba amma ba sa ma kula da me suke yi ko tsaya kuke kuna dubo masu atin masu yin hamma sallah akwai sauran gyara ke to me ya hada ka da shi har ka san cewa yayi kaga an samu karancin nutsuwa kenan to ai abinda aka abinda malaman fikihu suka ambata idza tasaba fi salati falyakdhu mastata'a mutum ya hadiye ta iya yadda zai iya ka iya bakin kokarinka ka hadiye hammar kar ka yi ta ai ita attafa'u min ash-shaytan gashi annabi ya ambata mana fa inna ma huwa min ash-shaytan shaytan ne duk inda kaga hamma shaytan yake bujirowa mutum ita barin ma a cikin sallah din yana so ya bata ma sallah watakila da mutum zai ta hamma a sallah ya ta hamma a sallah in ya idar kuma sai ya ga babu ita dama so ake a bata sallar tasa Allah ya samu dace babun ma ya kulu idza atasa can mun ji matsayinta to nan kuma idan mutum yayi atishawa shi din me zai ce قال حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله وتحديث عن ساموش دقى موسى يا سامو دقى أبو عوانة دقى عطاء ابن الصائم shi kuma daga Sa'id ibn Jubair shi kuma daga malamin sa Abdullahi ibn Abbas kale yake cewa idza atasa ahadukum in ɗayan ku yayi atishawa fa qala sai yace alhamdulillah qala almalaku sai malaika yace rabbil alamin wato alhamdulillah sai malaika ya karasa masa yace rabbil alamin fa idza qala in kuma cewa yace alhamdulillah rabbil alamin qala almalaku sai malaika yace masa yarhamukallah kenan za waɗannan sigogi guda biyu wanne ne kenan Abdullahi dan Abbas yake nuna ita tafi a ce alhamdulillahi rabbil alamin saboda malaika ya maka addu'a ya ce irhamukallah wannan ba ya rafa hadithin zuwa ga annabi ba mauqufi ne alaihi kuma da'ifun mauqufun hadithin da'ifi ne saboda shi wancan rawi na uku wane ne rawi na uku a da uku ada'u ba da'ul khurasani ba da'u ibn abi rabah ba ana ce da shi ada ibn sa'id shi ma saduqun ne thika ne amma kuma daga baya malamai sun ce ya samu ikhtilat irin hada kashi din nan dan mantuwa haka sai ya dinga hada wancan da wancan a cikin bayanai daga baya ya samu wannan hadisan sa kafin ikhtilati ingantattu ne amma hadisan sa ba'da ikhtilat to misali aka ce duk hadithan da ya ruwaito daga Sa'id ibn Jubair ya ruwaito su ne ba'da al-ikhtilat shi ya saka in har hakan ta faru ya ruwaito an Sa'id ibn Jubair to sai a ce hadithi ne da'ifi mun gane قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال حدثنا عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس فليقول الحمد لله فاذا قال فليقول له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقول يهديك الله ويصلح بالك. Wannan hadithi shi sahihin hadithi ne, shi Bukharin ma ya marwaito shi kuma har ilo a cikin sahihinsa. Hadithin isnadinsa ya tafi zuwa ga Abu Salama, yake cewa Abdullah ibn Dinar ya ba mu labari, shi kuma daga Abu Salih ibn Samman, shi kuma daga Abu Hurairata, shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, kala Annabi ya ce idan atasa, idan mutum ya atishawa, ai idza atasa ahadukum kenan, falyaqul, to sai ya ce alhamdulillah. Yanzu kaga wannan hadisi ya faɗi wa nasiga za a ce alhamdulillah ko fa idza qala, idan har ya faɗi haka fa idza qala, to falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan uwansa ko kuma wanda yake tare da shi. In an ce sahib, ba ana nufi aboki ba, ma'ana wanda yake tare da kai, ya sahibje ka, kama a ce wanda yake in company, companion, ma'ana wanda yake tare da kai shine sahib. To sai ya ce yarhamukallah, kaga ya masa addu'a ko. Fa idza qala lahu yarhamukallah, in yace masa yarhamukallah, falyaqul, to shi ma sai ya ce yahdikallahu yuslihu balak, don Allah me ya kai musulunci dadi. Addu'a juna ake ta yi ma, ana ta yi ma juna addu'a. Lokacin da zaka yi addu'ar, ka halarto da ma'anar abin da kake faɗa, kuma ka tsarkake cewa addu'a yanzu kana roƙa masa Allah ne wata alfarma. To in ana yi da wannan niyya, to insha Allah sai ga mutane kullum suna tare da rahama Allah, suna tare da rangwame da sauki. Kar kawai ka faɗe ta dan baki ya saba faɗa, halarto a zuciyarka cewa ubangijin kake roƙa masa abin da kake faɗa, to ka ka masa addu'a cikakkiya. Me ya kawo wannan? Godiya ga Allah. Saboda idan mutum ya yi atishawa, ko da a kimiyya an ce ya yi releasing ɗin waɗansu abubuwa da yawa waɗanda suke tare da shi, da yawan gaske, to kaga samun ya saki waɗannan ababe su bar jikinsa, ai ya ci ya yi ma Allah ta'ala godiya ko. To sai ya ci alhamdulillah, dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah. Yanzu akan wannan ni'imar bai raina ta ba, ka kaddara yanzu atishawar ta zo ma, ai wani lokaci takan yi haka ko, sai ta yi ta zo kuma sai ta koma, sai ta sake yi ta zo sai ta koma, sai ga mutum yana ta murtsuka hancinsa, idansa yana kwalla. To ka kaddara haka, Allah ya ce zai yi wa mutum wuni guda, zai zo na cikin nishaɗi. Ashe idan ka samu har ka sake ta, ai yanzu Allah ya maka wata ni'ima, to kuma ai ya cancanci ka gode masa ko. To sai kai wa Allah godiya, shi yasa Annabi ya ce sai ka ci alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. A dalilin ka gode wa Allah, sai aka kallafa ma dan uwanka musulmi, shi kuma ya maka addu'a, ya ce yarhamukallah, Allah ya maka rahama, ba abin da ya wuce rahamar Allah, ya maka addu'a, Allah ya maka, ko gawa in an ajiye ta iya abin da ake roƙa mata kenan, rahamar Allah, duk abin da ake faɗa ya kewaye ne, ya tattara ne akan roƙa masa rahamar Allah. To yanzu ɗan uwanka a dalilin atishawa ka yi ma Allah godiya, sai maka addu'a, Allah ya maka rahama, to kai ma ba za ka bar shi haka ba, ai kai ma sai ka maida ko. Eh, tunda kai ma ya maka addu'a, kai ma sai ka maida masa addu'a. To shine sai ka ce yahdikallahu wa yuslihu balak, inda yawa ne ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata tunaninku. Albal shine tunani, Allah ya shiryar da ku kuma ya kyautata tunaninku, ma'ana tunaninku kullum ya zamanto salim, tunani ne mai kyau a kayan fitra. To kaga juna, duka an yi ma juna addu'a. Imam an-Nawawi rahimahullah cikin al-Azkar yana ambatawa cewa malamai sun ittifaki cewa an so ga wanda ya atishawa a ƙarshen atisawar sai ya ce alhamdulillah. Nawawi yace da mutun zai ce alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan din da shi yafi kyau. Kuma da zai ce alhamdulillahi ala kulli hal, to wannan shine ma yafi kyau. Haka Nawawi ya ambata cikin kitabul azkar. Don haka duk waɗannan sigogi hadisai sun zo da su, za a iya ambatawa. Ko kace alhamdulillahi rabbil alamin, ko kace alhamdulillahi ala kulli hal, ko ka takaita kawai akan alhamdulillah. قال اواتو باب تشميت العاطس دودا يا كاو شي ابايا اما يا كاو شي ني دان يا كفا دليلن cewa shi mai atishawa ga abin da zai fada. To yanzu kuma ya kulla babi dan ka fahimci cewa shi ma bayan ya fada akwai abin da za a gaya masa. Shine ce babu tashmitul atis, gaida mai atishawa. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية. وأن حديث يازو تحنن واتو شين عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال كتو حدثني أبي بابانا يا بلاباري وكينام بابانسا زياد بن أنعم كم الإفريقي shi ya bashi labari annahum cewa su Ziyad kanu guzatan fil bahri, sun kasance sun tafi yaki kuma sai sun keta ta kan teku zamanin Muawiya ibn Abi Sufyan yana khalifa. Fandamma markabuna ila markabi Abi Ayyub al Ansari, jirgin mu sai ya danfara da jirgin Abu Ayyub al-Ansari, wanda Abu Ayyub al-Ansari ai jirage ake sawa da yawa, an dadde gurin duna kowane jirgi kaman bataliya ce za ta shiga, kowa yana jagoranta. To nasu jirgin sai ya danfara da jirgin Abu Ayyub al-Ansari, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma habara gada'una, lokacin da amincin mu aka kawo mana, arsalna ilai, sai muka aika muka ce yazo. Fa'atana, sai ya zo mana. Faƙala, sai ya ce da autumuni wa ana sa'im, kun gayyace ni kuma gashi ina azumi. Falam yakun li buddun min an ujibakum, amma ba makawa dole na amsa muku ne, shi yasa ba makawa sai na amsa muku. Li'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna lil muslimi ala akhihi, lalle musulmi yana da wasu haƙoƙi a kan ɗan uwansa, sitta khisalin wajiba, wasu abubuwa guda shida na wajibi kowane musulmi yana da su a kan ɗan uwansa. In taraka minha shay'an, in har yi watsi da ɗaya daga ciki, faqad taraka haqqan wajiban li akhihi alayhi, to yanzu yayi watsi da haƙƙi na wajibi da ɗan uwansa yake da shi a kansa. Waɗannan ababe ya ce yusallimu alaihi idza laqiyahu, na farko zai masa sallama in ya hada shi, ya ce assalamu alaikum. Yaro shi zai fara sallama a babba, kaɗan su za su fara sallama da yawa. Mai tafe, wanda yake tafe shi zai fara sallama a kan wanda yake zaune. Yusallimu alaihi idza laqiyahu wa yujibuhu idza da'ahu, kuma ya amsa masa in ya gayyace shi. Adda'awatu gayyata kenan, ya gayyace shi, gayyana cin abinci fa shine adda'awa, wato ya gayyace shi zuwa ga cin abinci. Yayi abinci sai zo gayyace shi, yace ina gayyatar ka zo cin abinci gidana, to lalle ya amsa masa. Wa yashmituhu idza atasa, kuma ya gaishe shi in yayi atishawa kamar yadda muka ji siga a baya. Wa ya'uduhu idza marida, kuma ya je gaida shi idan bai da lafiya. Wa yahduruhu idza mata, ya halarci gawarsa idan ya rasu. Wa yansahuhu idza stansaha, kuma ya masa nasiha in ya nemi ya masa nasiha. ba wai an ce dole kowa sai kai taya wa kana nasiha jama'a bane, a in ya nemi ka masa nasiha ka bashi shawara kaman nasiha akan wani abu, ka nusar da shi akan kaza, wani kaza da kaza din nan menene kake gani, to wajibi ne ka gaya masa tsakani da Allah, kai ga abin da kake gani, kar ka masa kwange. To waɗannan haƙoƙi ne wanda yake guda shida. Ƙala sai ya ce shi mai ruwaya, wa kana ma'ana rajulun mazahun, tare da mu akwai wani mutum wanda yake mai yawan raha. Yaqulu li rajulin asaba da amana, sai yake faɗa ma wani mutum da ya ci abincinmu, jazakallahu khairan wa birra, Allah ya saka maka da alheri, Allah ya saka maka da abu mai kyau, shi ne yake nufi da bir. Ya zo ya ci abinci kuma sai yake faɗa masa haka, to mutumin sai ya ga kaman ba'a yake masa, shi kuma wannan dama an ce mutum ne mai raha ko? Sai ya fusata, faghadiba alaihi, sai ya fusata ga wanda yake faɗa masa haka, hina akthara alaihi, da ya ji ya yawaita, yana ta faɗa masa ya ce jazakallahu khairan wa birra, jazakallahu khair, an gayyace ka ka zo ka ci abinci kuma ana ta ce maka jazakallahu khairan wa birra, to sai fusata. Faqala li abi ayyuba, sai ya faɗa ma abu ayyuba, ma tara fi rajulin idha qultu lahu jazakallahu khairan wa birra gadima wa shatamani, me kake gani dangane da mutumin da nace masa jazakallahu khairan wa birra gadiba kuma sai ya fusata wa shatamani har ma ya mun patunci, ya faɗa mun magana mara dadi. Faqala abu ayyuba, sai abu ayyuba yace masa, inna kunna naqulu, mu mukance, inna man lam yuslihu alkhairu aslahahu sharru, mukan faɗa haka, mu ce duk mutumin da alheri abin kirki bai gyara shi ba, to abin tsiya zai gyara shi, mukan faɗa haka, ba wai ce mu sai ya ce je kaka yi ba, a cewa ce mu dai mukan faɗa haka, duk mutumin da abin kirki bai gyara shi ba, to ko abin tsiya zai gyara shi, zai saita shi ko? To da ya faɗa masa haka ya ce faqalib alaihi, sai ya juya ya koma kan wancan mutumin da in ya masa addu'an kuma ya fusata. Faqala lahu hina atahu, lokacin da mutumin ya zo masa yanzu sai ya ce masa jazakallahu sharwan wa urwa, Allah ya saka maka da sharri ya saka maka da tsaraici. To da yaji ya faɗa haka fa dhahika, sai kuma shi wancan mutumin sai ya dariya, abin sai ya bashi dariya, ya fahimci kenan yanzu tunda an masa addu'a kirki ya fusata, to shine sai canja masa akasinta, waradiya, sai kuma ya zamanto yayi sulhu da shi, ma'ana sai ya gamsu da waccan addu'ar da yake masa, yanzu ya huce. Wa qala, sai ya ce ma tad'u mazahak, kai kan ba zaka bar raharka ba. Fa qala rajul, sai mutum ya ce jazallahu abu ayyub al-ansari khaira, shi wancan da yake karan kenan, sai ya ce Allah ya saka abu ayyub al-ansari da alheri, kaga yanzu ya bani wani ki da naje an samu sulhu ko? To duk da dai isnadin hadithin da'ifi ne, saboda Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi an ce da'ifi ne, amma dai waɗannan abubuwa guda shida da aka kafa dalili da su a nan, Bukhari ya kafa dalili da su, ingantattu ne a wani hadithin da ba wannan ba. Kuma a ciki dai akwai hukunce-hukunce masu yawa da za a iya fitarwa inda hadithin ya inganta, kamar halaccin raha ba matsala ba ce, ta yawaita ne ba a so, ko kuma faɗa abin da yake na ƙarya, kamar gayyatan mutane, waɗannan khisal as-sitta da aka ambata dole ne a kiyaye su, mutum idan ya gayyace ka zuwa cin abinci to sai ka amsa, da dai waɗansu hukunce-hukunce, amma dai wannan isnadin isnadi ne mai rauni. Ga wani hadithin ya takaita a guda huɗu amma shi yana da ingantaccen isnadi. Qala hadathana Ali ibn Abdullah, qala hadathana Yahya ibn Sa'id, qala hadathana Abdul Hamid ibn Ja'far, qala حدثني أبي عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع للمسلم على المسلم يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويشمته إذا عطس. حديث ياتي في زواج عبد الحميد بن جعفر daga wajen babansa, shi kuma daga Hakim ibn Aflah, shi kuma daga Abu Mas'udin al-Ansari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kale yake cewa ba Abdullah ibn Mas'ud ba, Abu Mas'ud. Shi ma sahabi ne. Annabi na cewa arba'un lil muslimi ala al muslimi. Abubuwa guda hudu wajibi ne akan musulmi. Abubuwa guda hudu ga musulmi wajibi ne akan dan uwansa musulmi. Ya'uduhu idha marida. Yaje ya gaida shi idan yayi rashin lafiya. Wa yashhaduhu idha mata. Ya halarci gawarsa idan ya mutu. Wa yujibuhu idha da'ahu. Ya amsa masa in ya gayyace shi. Wa yashmituhu idha atasa. Kuma yaje wato ya gaida shi idan yayi atishawa. Wannan isnadi ingantacce ne amma ya takaita akan arba'u khisal. Wani hadisi shi ma a gaba yace haddathana Muhammad ibn Sallam qala akhbarna Abu al-Ahwas an Ash'atha an Muawiyah ibn Suwaid an al-Bara' ibn Azib qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والكسية والاستبرق والديباج والحرير. حديث إنه أنك صحيح الإسناد كاغتشكم أبو بوغدا shidan nan sauran guda biyu sun fito a nan wajen wanda za a hada da hadithin baya ingantacce shidan sun fita kenan. An wadatu daga hadithin Abdurrahman al-Ifriqi. Wato hadithin shi wannan ya tafi zuwa ga Barwa'u dan Azib. Isnadin ya kai zuwa ga Barwa'u dan Azib sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu kale yake cewa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da wasu abubuwa guda bakwai. Wana hana an saba'in. Ya hane mu daga wasu abubuwa guda bakwai. Amarana ya mana umarni bi iyadatil maridi da gaida mara lafiya. Wattiba'il janaizi da raka gawa. Watashmitil atis da gaida mai atishawa shine shahidin da yasa aka kawo a wannan babe. Wa ibrarul muqsimi da kubutar da mai rantsuwa. Me yake nufi kubutar da mai rantsuwa? Wato mutum ne ya rantsa akan ka ba kuma bisa zalunci ko da niyyar yin zalunci ba, yi kokari ka kubutar da shi akan rantsuwar. Yanzu misali, wani ya zo ya ce ka bashi wani abu, ya roke ka ka bashi wani abu daga cikin abin da ka mallaka. Masalan, misali a ce ya ta roke ka kuɗi ne ko wani abu da kake da shi, sai ka ce ba zan bayar ba, sai ya tafi. Wani shi kuma abokinka ko abin da ya kama da haka yana tare da kai ce haba, kai ko me yasa ka za ka hana shi? Ya ce a'a, ka kyale shi. Sai ce a'a, za ka bashi? Ce ba zan bashi ba, na ka kyale ni da shi. Ce wallahi sai ka bashi. Ka san haka tana faruwa ko? Saboda shi yana ga ya isa da kai ne. Sai ce wallahi sai ka bashi. To kaga yanzu da yace wallahi sai ka bashi, ya kulla ta zamanto al-yaminul munaqida ce. Ai da ma yamun ya kaskashe uku ko? Akwai lagawul yamin, akwai al-yaminul ghamus, akwai al-yaminul munaqida. Wadancan guda biyu babu kafara akan su. Lagawul yamin dama shirbici ce ta rantsuwa, ita ba a la mu'akhadhata alayk, amma dai ba a san yawaita ta. Al-gamus ita kuma ba a bukatan kafara sai tuba, saboda kaba'ira ce. Amma wannan al-yaminul mun'aqida ita ce aka saukar da kafara akan ta. Yanzu da yace wallahi sai ka bashi, da itikadi ya fada, ya kulla rantsuwar ce. To kaga yanzu in ka doke baka bashi ba, shi kafara tana kansa. Kuma shi saboda ya isa da kai ne ya rantsuwa. To kaga daga kaji ya ce wallahi sai ka bashi, habawa ne. Abin nan ba komai ne a wajen wallahi sai ka bashi. to kai kokarin ka kubutar da shi, ce to shi kenan. Balle ya ce a wancan din ya faɗa, kage na je wajen wani kai rubu da shi, wallahi tallahi sai ya baka. Eh, sai je same shi ya ce ai na yi masa rantsuwa na, wallahi sai ka bashi. To kuma kage in baka bashi ba, ka sanya sai ya yi kafara, kuma ka yi tankisin sa idan wancan din. To nan in har ba wani abu ne wanda yake akwai zalunci dama a cikinsa, aka yi niyyan zaluntarka, shi ya saka aka kulle rantsuwar ba, to a irin wannan yanayi sai ka kubutar da shi. Shi ne ibrarul muqsimi, ka kubutar da mai rantsuwa, bakka da niyyan bayarwa, amma saboda ya yi rantsuwa sai to shi kenan, ina dai wannan ne gashi bayar. Bi iznillahi ta'ala kana da lada, kuma Allah ta'ala sai mai da magurbi sama da abin da ka, saboda kai ne dan dan uwanka musulmi. To irin wannan ibrarul muqsimi yana daga cikin haƙoƙi na musulmi akan dan uwansa musulmi. Ka san akwai wanda suke da daraja, su kuma Allah suke marantsuwa, Allah yana barantar da su. Kama Anas ibn Nadhar, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ya ce a cikin bayi akwai mutanen da law aqsama ala Allahi la abarwa, da zai ma Allah rantsuwa to Allah zai kubutar da shi, kuma rantsuwan yayi ma Allah kuma Allah ya kubutar da shi. Shine Annabi ya faɗi wannan magana. To akwai wanda darajar su ta kai irin wannan. To wannan yana daga cikin haƙoƙi mutum ya kokari ya kiyaye ma dan uwansa musulmi. Wa nasrul mazlumi, da kuma taimakon wanda aka zalunta. Mutum ne an zalunce shi, taimaka masa, ka taimaka masa, ko da yara ne misali ka gansu, wannan ya zalunci wannan, ya kwace masa abu, yana ta ihu, ya aka yi abuna ya kwace, sai ihu yake yana damfe, ce kai zo, nasa ne ya ce eh to ai ya haƙuri. Kaga yanzu ka taimaka, nasrul mazlumi ne yayi. Shi din ma a farfajiyarsa zaluntarsa aka yi. Yanzu yaro yana tafiya da alawarsa a hannu yana tsotsa, wani wanda ya fi shi ya zo shi ya kubce, ko ya riƙe ta zai tafi da ita gida, sai wani ya zo kwace, ko wani abun wasansa, tamkar kai ne yan kwanta kwanta su kwace maka kuɗinka mai kyau mai ɗan nauyi, shi ma haka zai ji. To nasrul mazlumi, ta kowace irin hanya ta taimaka ma wanda aka zalunta, wannan shi ma haƙƙi ne nasa. Matuƙar kana da dalilin da zaka kubutar da shi, to ka kubutar da shi, sai dai in kai ma abin ya fi ƙarfinka. Wa bisha'i salami, da kuma watsa gaisuwa, sallama, assalamu alaikum, wa alaikum assalam, kaga ana taimo juna addu'a. Wa ijabati da'i, da kuma amsa gayyata, wato idan aka gayyace ka wajen cin abinci to lalle haƙƙi ne ka amsa. Wannan shi kuma yana da harce uku, ko da ku azumi kake yi, ko da azumi kake yi sai ka amsa. Wani hana an, kuma Annabi ya hane mu dangane da wasu abubuwa guda bakwai, khawatimiz zahabi, jam'i na khatam, zobe, zobe na zinariya, zoben azurfa wannan ya halatta zaka iya sawa, amma zobe na zinariya haramun ne namiji ya sa. Wa an aniyatil fidda, ko kuma kasake, plate, cokali, kofuna na azurfa haramun ne, saboda isa mutum yana da wadata ya yi abubuwa na azurfa yana cin abinci a ciki, to haramun ne. Wa anil mayafir, kuma har ilau an hana shi dangane da mayafir, nau'i ne na tufa, tufa ce wanda ake yinta da alhariri, akasari mata ne suke saƙawa, da can zamanin jahiliya mai gidansu idan zai hau doki sai su ɗauko sai su shimfiɗa masa akan sirdinsa, na alhariri ne, da alhariri ake yi. To irin wannan shine shari'a ta ce ko da zama a kai bai halatta ba, irin wannan shimfiɗan da ake na alhariri, wida'un min haririn tuda'u ala suruji. To wal qissiya, qissiya shi ma alhariri ne da ake cuɗa shi da dibaji, to shi ma an haramta, ana saƙa da shi. Qissiya ɗin da aka ambata an nasabta ne zuwa ga wani gari, wani gari da yake ala sati'il bahar, ta can abin nan ƙasan Misra, akan bakin gaba, ana ce da garin Kassu. To a lokacin ana yin saka na irin wannan Al-Hariri a hada da Dibaji, to sanannan tufa ce, saboda Al-Haririn da yake jiki shi ma an haramta kar mutum ya amfani da shi. Wal istabrak, shi ma istabrak Dibaji ne, amma wanda yake mai kauri, saboda shi asalin Al-Harir shara-shara yake saka zaran nasa siriri ya ce sosai, da haka yana da tafshi da laushi. To idan an tuka zaran yayi kauri sosai, to shi ne ake ce da shi istabrak, wanda Allah ya ce zai mana kwalliya ya kiyama ko a aljanna, Allah ka samu a aljanna. Da kuma Dibajin, Dibajin shi kuma asalinsa Al-Hariri ne ake samu sai a hada da shay'un minal kitan, sai a hada sai a tukka sai a yi saƙan kaya da shi. To shi din ma wannan, saboda presence na Al-Haririn ko da wannan nau'in shi ma an hana. Sai kuma aka zo dungurungum da aka ce wal harir, da kuma wanda yake pure silk. Amma waɗannan ababe duka sun haramta ne gawa ga namiji. Dukkan wannan da aka ambata mace ya halatta za ta iya amfani da shi, in ban da aniyatul fidda. Aniyatul zahabi wal fidda, wannan ya hada da mace da namiji duk ba za su yi amfani da shi ba. Shi kuma saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam naha an ha aniyatul zahabi wal fidda, faƙala innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, haw kama kan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kar mutun ya sha daga container na zinariya ko na azrufa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan na kafirai ne a duniya, kafirai ne za su iya wannan, saboda ai alfahari ne zinariya mutun yayi fulat da shi tsakani da Allah, ko ya kofi da shi dan nuna isa, yace to kafirai ne ma za su yi wannan ɗabi'ar, ko ku bari a kiyama ku za ku yi. To kaga a nan wajen ya hana bai bambance tsakanin namiji da mace ba, amma idan isti'mali ne lizina, to wannan ya kasance haramun ne ga maza, lakinnahu mubahun lin niswa. Allah ya sa mu dace, mun dan ƙetare lokacin ma ko. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa. Akwai hadisi ɗaya, ba mu karanta shi ko da lokaci ya wuce. An Isma'il ibn Ja'far an al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an abi Hurairah anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, haqqin musulmi akan musulmi shida ne, kaga nan ya ayyana su. Kile aka ce wa ma hiya ya rasulullah, wadanne ne ya manzon Allah? Kale yace idza laqitahu fa sallim alayhi, in ka da shi kamar sallama. Wa idza da'aka fa ajibhu, in ya gayyace ka ka amsa. Wa idza stansahaka fansah lahu, in ya nemi ka masa nasiha ka masa nasiha. Wa idza atasafa hamidallaha, kaga sharadin, in yayi atishawa kuma ya gode ma Allah, fa shammithu, sai ka gaishe shi, in bai gode ba fa ba kai ba shi ba ruwanka da shi. Wa idza marida, in yayi rashin lafiya ta'uduhu, ka gaishe shi. Wa idza mata, in ku ya rasu, fatba'hu, to sai ka raka gawarsa. Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa. Wanda muka kuskure, Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum.